muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Sarfi da Hashim Gumel
tare da ni Amina Bahari Auna.
To a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha, inda a yau ranar 29 ga watan Oktoba ne shekarar 2019 zamu sake wayar batun tura yara almajiranci, batun da wasu malamai ke ganin ya
kaga ai wannan tsarin ba ma sai an ce maka ya ci karo da addinin musulunci ba, bayan ya saba wa shari'a, ya saba wa tausayi, ya saba wa hankali, ya saba wa kwakwalwa ta dan adam ma idan lafiyar kwakwalwa ce.
Shirin zamu duba halin da iyaye mata ke shiga a duk lokacin da aka tura ƴaƴansu almajiranci wata uwa duniya.
Kwarai ko Amina, haka kuma zamu ji daga bakin wani babban malami kan yadda wannan tsari na almajiranci yake addinin musulunci da kuma shawarar yadda ya kamata a gyara wannan tsari ya zamto yana kan addini kuma ya zo daidai da zamani. Sai ku biyo mu don jin duk wannan cikin shirin yau da gobe.
Dai zamu fara da jin hirar da Sarfil yayi da barista Amina Umar dake zaman sakatariyar kungiyar lauyoyin mata ta duniya a reshen jihar Kano, inda ya fara da tambayar ta ko da sanin iyaye mata ake daukar ƴaƴansu ana aika su almajiranci zuwa wata uwa duniya.
Gaskiya dai daga tanki da diga da binciken da muka yi mun lura da cewa gaskiya kusan kashi 80 na iyaye mata ba su da ta cewa ko kuma ba da san ransu ba ko ba da sanin su ake kawo ƴaƴansu bara ba, saboda zaka ga wannan lokaci yaran sun fito ne daga abin da ake cewa broken home, wato gidan da ba uwa da uba a tare a zaman miji da mata. To a wannan lokaci zaka ga cewa uba shi kai zai yanke hukunci ya ɗauki yaran nan ya kawo su bara ba tare da neman izinin uwar ba, ba tare da neman shawarar ta ba. To kusan kashi 20 din ma da zan ce maka in sun sani, kuma sanin nasu ba shi da wani tasiri ko kuma ba shi da wani karfin ta cewa akan kawo yaran nan bara, domin idan uban ya yanke hukunci to sai dai ko a sanar da ita ki shirya wane sai ta kuma makaranta ba za a tambayi ra'ayin ta ba kuma za a bi san zuciyar ta ba.
To kamar iyayen kuma da suke tare a gida fa, kamar uwa da uban da suna nan, amma wasu lokutan sai uban ya ce to shi ya aika fa yaran nan makaranta, me ya kamata iyayen nan su yi?
Ni abin da na gaya musu ke yanzu kamar wa'annan kashi 20 din ya fa a sauraron su ko a ji ko a ji yaya ra'ayin su, ko uba zai yanke shawarar cewa ya riga ya kai dan sa makaranta. To za ka ga hali wa'annan iyayen ba su da wani tasiri, ba su da wani fada a ji, ba su da iko a cikin gidan nan nasu da za su ce ba su yadda ba ko suna da a wani ta cewa. To amma a matsayin mu na kungiyar lauyoyi mata ta duniya muna kan wani aiki da yanzu musamman a nan jihar Kano, ka san cewa gwamnatin tarayyar Najeriya an yi dokoki da za su kare haƙƙi da mutuncin ƙananan yara. To a Kano jihar mu mai albarka ko jiya muna tare da mai girma gwamnan jihar Kano akan yadda za a yi a sa wannan doka, a sa ale wannan doka sabbin dukkanin ka'idojin da ya kamata ka bi ka zama doka, wanda insha Allahu rabbi in dai ba da yardar uwa da uba aka kawo yaro almajiranci ba, musamman yaron da shekarunsa da su kai ya ɗauki wannan wahalhalu da ƙalubalen na rayuwa ba, wallahi in uwa kika zo kika kawo mana ba ma wai iya mu kungiyar lauyoyi mata ta duniya ba, har ko suna mana addinin musulunci idan mace ta fita ta suka kai wannan kukan nata wannan shari'a za ta share mata hawaye saboda mu a sanin mu inda aka mana tarbiya shine uba shine wanda yake daukar ragaman nauyin iyalinsa wato maintenance na faɗa al-nafaqa tana kan uba ne ya zai yi maintenance da ɗan da ya haifa kuma haka Allah ya koyar da ni a cikin Qur'ani cewa ya ayyuhallazina amanu in kuntum tu'minuna la tusirru da ta'anku ya ma san ku da iyalinku daga shiga wutar jahannama wannan ko ya hada har da tarbiya to mu a shirye muke dan mu ga cewa ƴaƴan nan an ba su haƙƙin yanda ya kamata wallahi duk matan da take kungiyar mu ko ta zo ko suna mana addinin musulunci wallahi za mu duba matsalar ta kuma za mu share mata hawayen ta
insha Allah to barista ga matan da ba su sani ba suna karkara ko wasu ƙauyuka basu ma san me ya kamata su yi ba ko suna da yancin da zasu fito su je su kai ƙara ko su ga irin wannan kungiyoyi naku domin a taimaka musu wani kira zaki gare su ko wace shawara zaki ba su kan matakin da zasu dauka
gare su shine mai kace kokari kiyaye da jahilci dan babu abin da yake jawo mana muke fadawa cikin musifa da bala'i illa jahilci saboda wa ma wai sai an je ga ilimin boko ba duba da ilimin mu na addini idan kika san haƙƙin kika san haƙƙin ƴaƴanki kika san haƙƙin mijinki kika san waye kamata tarbiyyar ƴaƴa waye kamata ɗauki nauyin ƴaƴanki iya wannan na addini idan kika sani to duk inda aka zo aka yi miki an tsere da haƙƙinki ko aka yi wa haƙƙinki rikon ka kai na kashi ko aka yi wa haƙƙin ƴaƴanki wani aka sauye musu haƙƙinsu sun san cewa za ki fito ki ce Allah da Annabi ba haka suka ce ba dokokin nan da suka kare mutunci da darajar yara ba haka suka ce ba dokokin mu na kasa da dokokin mu na tafiyar da shari'u ba haka suka ce ba ya kamata mata mu dage mata mu dage mu kokari mu ga mun yaki jahilci mun kori jahilci saboda koyarwa Annabi musalla alaihi wasallam abinda aka fara sun kan masa da shi shine yayi karatu ya sani karatun nan ko na addini kika yi zai taimaka miki wajen sanin yadda zaki tarbiyyar da ƴaƴanki ƴaƴanki su zauna a ƙarƙashin ki ki lura da lafiyar su ki lura da kula wasu duk waɗannan ɗiban albarka da ake wa yara a yi miki fyaɗe a adabtar da su a ci miki zarafi a wani hakan ka su kwana da yunwa ciwo ya kashe su duk za mu rage shi a matsayin mu na iyaye mata dole mu tage mu nemi mu san kanmu mu san ya zamu kuma mu kare haƙƙin ƴaƴanmu
wani kira zaki ga iyayen da ba su da ilimin sanin ko kuma ba su san me irne ne illar daukan yaro dan shekaru 3 zuwa 10 ba ka aika shi zuwa to almajiranci
abinda gaskiya zan gaya wa iyaye wallahi ba karamin zalunci bane ni dai ba malama addini bace amma addinin ne da yadda da cewa ka dauki danka dan shekara 3 shekara 4 shekara 7 ma ka dauke shi ka kai shi wani guri baka san cin sa ba baka san san sa ba baka san fitrar sa ba baka san muhallin sa ba baka san lafiyar sa ba wallahi ni dai na san dan karamin sanin da nake da shi wannan ba karamin zalunci bane kuma babu dalilin da zai sa ka dauki danka ka raba shi da shi kai kanka ka raba shi da ɗan uwansa ka raba shi da mahaifiyarsa ka kai shi wani gari bayan yanzu makarantun Allah nan sun wadata a unguwa ɗaya a yaji ɗaya sai ka tarar da makarantun nan gina a dade yaran ka yi karatu a gaban ka ya fi a ce a ɗauki mutum ɗaya kai ka tashi tarbiyyar ƴaƴanka guda uku ko huɗu ko biyar an ɗauki malami mutum ɗaya an jigga masa yara sama da 50 an ce yi tarbiyyar shi wallahi Allah ba zai bari ba kuma Allah zai tarbiyye ni saboda ta ina kira ga iyaye dan Allah dan Annabi mu cire san zuciya mu tsaya mu duba Allah mu kalli Allah mu bi Allah yanda ya ce
to barista akwai wani tsari da yanzu ake tawaba akan shi cewa yanzu yana aiki ko kuma ya daina aiki shine tsarin a dauki yaran da ba sa ji ko ana kiran su kangararru a kai su irin cibiyoyin horar wannan mun ga dai abubuwan da suka fara a yan makonnin nan inda ai hukumomi ke bin makarantu musamman a jihar Kaduna Katsina duk an yi wannan su ceto yaran daga ciki to idan iyaye mata suka ga an dauki dan su domin aje a horar da shi a irin wannan cibiya su kansu za su iya tantaba ku domin su samu hanyar da za su horar da ƴaƴansu ba tare da sun kai su irin wannan cibiyoyi ba
gidan horo daban makaranta daban idan ka san yaron ka baya jin magana yana cikin wani irin yanayi ko na shaye-shaye ko na sace-sace ko na ɗaukan magana da wani abu wannan abu ne mai zaman kansa wanda ita kanta gwamnati tana da abin da ake cewa rehabilitation center idan gyara tarbiyyar mutane to ni dai a ra'ayina a inda kuma na lokaci wannan al'amarin ya dauka gaskiya kamata yayi a ce gwamnati ta shigo cikin wannan al'amari na gidan kangararrun yara ni dai a ra'ayina ji kamata a ce an zo an rike ba mun san cewa fiye da shekara 50 akwai gidajen nan na kangararrun yara kamar irin malam babban malami na madarasa hakan kai mai yara sai wasu za su ga ane musu addu'o'i da wasu abubuwan kuma akwai yara da yawa da sun gyaru to ni a nawa fahimta kamata a ce gwamnati ta shigo ta sa ido a ciki kamar yadda take sa ido a makarantun kwana na boarding misali da makarantun ta a ce waɗannan malaman za su ga wani malamin gidan su ya dauka yake tarbiyyatar da yara to amma kamata a ce gwamnati ta zo ta ba shi guri a gina mai in an san shi yana da mechanism yayi wato yana da wata horo na yadda zai gyara tarbiyyar yara to gwamnati a ɗauke shi a kula da shi a ba shi guri a sa shi ƙarƙashin kulawa da irin waɗannan cin zarafi na yara ke ta musu alfarma da ake zai ragu saboda yanzu idan ba a ce an gyara ba to idan kana da kangararren ɗa tambayar a nan ita ce ina za ka kai shi police station za ka kai shi ofishin ɗan sanda ko za ka ɗauke shi ka kai shi kotu ne mun san kafashen da suka taba a duniya suna da abin da ake cewa rehabilitation center to mu a nan ina na gwamnati ina na karamar hukuma ina na gwamnatin tarayya wanda eh an san dole mu a tarbiyyar mu ta masana shari'a cewa akwai waɗanda za a ce civilian wato wanda za su bijire wa doka wanda za su ci gaban lafiya to doka ta tanadi cewa a yi musu tanadin gurin da za a gyara tarbiyyar su a yi musu gurin tanadin da za a fahimtar da su su gane cewa su mutane ne
To mun gode barista Amina Umar kenan sakatariya a kungiyar lauyoyi mata ta duniya a reshen jihar Kano barista mun gode kwarai da gaske
Ina nagode sosai Ina nagode sosai
Azalan salamu alaikum za mu ga maganan mu ta gero karam mata baringi babban mata baringi adi maku sunan dawa da rakiya sunan ta inga da ta sunan ta kin ga kizo kun da maryam malam mamman kunu mega amadu kunu maraga azalani kunan kan wasu biyanu miyar ku be wata sai lubo miya taushe ajara ce sai miyar ku ka hawau rabo dan sanda ne sai ta ba ta ke ne musa can wani ne tan sidi shi ya siya maka hobota direbobin sa makahi Pasin ya sama kai azullo da kar daji wallacin Qur'an da baban makarali imami kura ta gama kahon dogi in ta ji kita ta mana in kota ba shi ta bar nama tsara sunan shi mazu zakara sunan shi zuberu kiyaji malam bello la kabewa zena babu birabin kocin ka garin kwaki alhaji audu jakkajin mai sunanta dambu sunan shirfa'i kaza sunanta zubaida kunjume da iyar kasanja iya da an ta kulla da kulle ana ma jari daga hohudu guda na shukar gyara kunji guda na shukar maiwa guda na shukar malattuwo na sata a baki da dadi ni ne na malam sani ni ne na ci da gajera na je bara rigage sarciwan ciki yar gani guda na jika mani kamani guda na jika mani manda ba ma gani kenan ba ku samu gero gero ku samu geron da ku haɗa shi da yara mata girbi girbi sun girbe har sun samu ruwan wankewa ku samu ƙwarya ƙwarya ku samu ƙwaryan nono aliliya mani dam sun zagaya bandaki in kalli kace hulata na ran da rama ciki na
ta ji lalle Amina jono ka ajira nake na ji ya ce Amina ita kuma mecece na zube fada ban na ce to sai ya ce Zainab Abu wato ka bai wa sunan ta ko menene na ma manta abin da yake
ko wani abinci na da irin sunan da
to kun ji da tsawa da muka yi da barista Amina Umar wannan
sarfili cikin tattaunawar da kai da ita menene ya fi baka mamaki abinda baka sani ba yanzu ka sani
gaskiya shine cewar su na mata tambaya da na mata shi akwai tambayar na mata na cewar
shin iyayen nan saboda mun yi kokarin mu samu iyayen ne magana da su to kin san abu ne mai wahala matan mu a karkara ba lebe ne mazajen ma su ba su damar ikon magana da gidan jarida ba to abin da ya fara mu hankali shine su ba su ma san cewa yancin su bane ba su fito su fada ko su nemi tallafin cewa ba su san kidan su akai su wata uwa duniya ko akai shi almajiran shi
ni kuma abin da yafi ban mamaki wanda da ban sani ba shine yawancin yaran waɗanda iyayen sun rabu ne mai yuwa uba yayi ga daren kwace da to shi ba zai iya kula da da ba ko kuma ya ƙara aure ba za ta iya kula da da ba sai ya ce bari ya tura shi almajiran shi
wannan ma akan yi shi tabbas amma dai ta ce yawancin kashi 20 cikin 100 dai kin ji su ne waɗanda iyayen suka rabu kenan ba sa tare da su to madalla mun godewa barista da wannan hira to kan dai wannan batu na tura yara almajiran cire muke magana a kwanakin baya murya Amurka ta zanta da sakataren kungiyar izala a Najeriya Sheikh Kabiru Gombe kan wannan tsari na almajiran ci wanda Yusuf Farande yayi magana da shi ga kuma abin da yace
kaga ai wannan tsarin ba ma sai an ce maka ya ci karo da addinin musulunci ba bayan ya saba wa shari'a ya saba wa tausayi ya saba wa hankali ya saba wa kwakwalwa ta dan adam ma idan lafiyar kwakwalwa ce
in na fahimci duk bayanan da kake yi shaka Malam Kabir Gombe a takeice kana so ka nuna cewar kenan duk tsari da aka dauko watan na ainihin koyarwa makarantun allo wanda idan ba abu wa'annan tsarurruka da shari'a ta zo da su ba watan a takeice ma za a iya cewa wannan karatun bai da wata alfanu kenan aka yaro neman karatun allo ba tare da an bi wannan sharuɗa ba
gaskiyar magana idan baka bi ka'idar da ya kamata bi ka tura yaro idan sanadiyar wannan turawa da kai masa ya halaka ko tarbiyarsa ta lalace shiga halin kakani kai kai Allah zai tambaya a ranar tashin alkiyama in kuma Allah cikin karfin ikon sa tunda shi ala kulli shay'in qadir ne ya tsare yaron yaron kuma ya samu karatun to sai mu ce Allah ya ƙara wa karatun albarka
wani irin alfanu za iya cewa akan iya samu musamman ga shi wannan karatu na allo wanda kuma a yanzu haka za a ga cewa tsarin shi ya tabarbare ana iya cewa za a samu ɗanni abu da zai iya fitowa mai alfanu kenan tunda ba abin shari'a
da a ce ana bin ka'idojin da ya kamata wannan karatu a yi shi yana dauke da alherai masu yawan gaske wasu alherai yake dauke da shi masu yawan gaske shine tsari ne da a wajen karatun akan bi mataki mataki za ka ga yaro an fara masa da babbaku har a zo a ce yayi farfaru za a fara koya masa wato ainihin wato haruffa ya zama ya san su ya fahimce su sannan a ci gaba da tafiya tsari ne da yaro yana koyon karatun Qur'ani mai girma kuma yana koyon rubutun Al-Qur'ani mai girma sannan tsari ne da yake zaunar da tilawa ta tsaya da karfi a cikin kwakwalwar yaro shi yasa zaka ga waɗanda suka haddace Qur'ani ta wannan wato ainihin tsari zaka ga haddasu tana da karfi sosai domin yaro yana rubutawa yana karantawa da haka har ya sauka ya biyo da hadda in aka gama da wannan ya biyo da satu har akai matsayin da zaka ga yaro ya dauki fararen takardu ya rubuce su ya fidda copy na Al-Qur'ani mai girma duk inda ka bi daga farko har zuwa ƙarshe ba zaka samu inda wasalin sama ya kawo shi ƙasa ko na ƙasa ya maida shi sama ko inda yake hade ya raba ko inda yake rabe ya hada ba kaga wannan wani alheri ne babba da irin wannan tsari yake samarwa wato ainihin yara tare da shi sannan yakan taimakawa yara wajen sanin logogi da lunguna na Al-Qur'ani mai girma me nake nufi da wannan shine Al-Qur'ani mai girma littafi ne da yake da kama kwarai da gaske shi yasa zaka ga gardawa da alarmomi suna da wani abu da ake cewa harji me ake cewa harji shine dukkan inda aka samu wani abu mai kama a cikin Al-Qur'ani mai girma wa'annan maluma sai sun bi sun kididdige sun san guda nawa ne a cikin Al-Qur'ani mai girma Qur'ani mai girma zaka ga an samu falan ma da yawa sai kuma a samu walan ma da yawa to ya zakai kowace sura idan falan ma da walan ma sun zo ka gane wannan guda nawa ne wannan guda nawa ne yanzu ka dauki misali kamar suratul a'raf idan kana so ka san walan ma guda nawa ne suka zo a ciki sai a ce misali waja kurasa wato walamma waqa alaihimur rijisu ka ka samu wa kenan walamma jaa Musa limiqatina ka samu ja kenan walamma raja'a Musa ila qaumihi ka ka samu ra kenan walamma suqira fi aidihim ka samu su kenan sannan wato walamma sakata a Musa al-gadabu to kaga daga nan ka samu wato ainihin harufan dake da walamma sauran gaba ɗaya ka san falamma ne to a irin wannan karatu ne ake wawware irin wa'annan abubuwa duka a nuna wa yaro yadda zai ainihin gane su ina ne ake da yabsudur rizqa liman yasha wa min ibadihi wa yaqdir lahu an kawo min ibadihi an kawo lahu ina ne yabsudur rizqa liman yasha wa yaqdir babu min ibadihi babu lahu ina ne yabsudur rizqa liman yasha wa min ibadihi wa yaqdir an kawo min ibadihi din ba kawo lahu ba wanda shi irin wannan na karshe kwara ɗaya ne tallin tal a cikin Al-Qur'ani Alkur'ani mai girma to duk irin waɗannan logoji na Alkur'ani mai girma a irin wannan karatu na tsangaya a irin wannan karatu akan warware wa yara su ya zama da sun san su sun fahimce su shi yasa kake ga ake haifar da marubutan Alkur'ani mai girma kenan kaga tsarin idan za a inganta shi a bi ka'idojin sa a yi yadda ya kamata a yi shi tsari ne da zai taimaki al'umma zai samar da mahaddatan Alkur'ani gangaren gangaren waɗanda kuma nan gaba za su amfani al'umma kuma zai zama bayan karatun Qur'ani kuma sun samu cikakkiyar tarbiyya wanda zaka iya samu wani wurin ka samu garbi lokacin sallah ya ce bismillah ya ce shi ba sallah ta kawo shi garin ba shi karatun Alkur'ani mai girma ya zo ne ma to zaka rika samu irin waɗannan abubuwa da rashin bin tsarin ya haifar da waɗannan matsalolin a ciki sai kaga koda an samu Qur'anin ma sai kaga darajar da ya kamata Qur'anin ta ba mai Qur'anin sai kaga darajar bai same ta ba a sanadiyar wasu abubuwa na tarbiyya da ya rasa waɗanda ya kamata a ce ya koyi su wato a lokacin da yake wannan karatu ma'ana tsarin inda za a inganta shi yana da kyau yana da fa'idoji yana da amfani da yawa kuma zai kawo al'umma alherai masu yawan gaske Allah ya bada daman gyarawa
to a takaice algafarta za a iya cewa kenan tunda wannan tsarin babu shi koko ba a ainihin inganta tsarin ba za a iya cewa kenan a wannan marra da ake ciki kan yara makarantun al'umma bata ko taso ba kenan
idan ba a dauki matakin da ya kamata a gyara wannan tsarin ba to akwai hatsari kwarai da gaske kamar yadda na ambata wajen kai yara zuwa irin waɗannan makarantu duk malaman da zaka ga sun fito suna kare cewa a ci gaba da wurin wannan tsari da wannan sassa mai ci gaba su idan ka kalle su babu dan su kwara daya da yake tafiya wannan makaranta ta allo zaka samu shi malamin ya killace dan sa ne a gida yaron na samun abinci yana samun ruwan sha mai kyau yana samun tufafi yana da wurin kwanciya yana da mayafin rufuwa in bai da lafiya kai shi asibiti a irin wannan tsarin ƴaƴansa za su haddace Alkur'ani mai girma ka ganshi da ƴaƴa mahaddatan Alkur'ani mai girma ba zai taba yadda ya dauke su ya shura su wata uwa duniya ba in ma zai kai su wani wuri sai dai kai su wajen wani malami abokin shi wanda albarkar wannan abokantakar da ke tsakanin su shi malamin zai tsaya ya lura masa da dan kamar yadda zai lura da dan sa amma irin wannan shura yaro kawai an jefar da shi a cikin uwa duniya babu wani malami hadda masu kare tsarin wanda zai da shi dan sai to ai kaga akwai rashin gaskiya da cin amana al'umma a ciki abinda baka yadda ya sami dan ka ba kuma kai ka bari ya sami dan wani kuma har ka daure wa abin gindi alhali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yayi layu min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dai daga cikin ku bai zama cikakken mai imani sai in ya so wa dan uwansa abinda ya so wa kansa saboda haka wannan tsari lalle akwai bukata a gyara shi idan ko ba a gyara tsarin ba kwata kwata babu hikima wajen diban waɗannan yara a je a kai su karshe abinda zai faru ma wajen neman gida ne sai a rasa ido wai bunsuru ya je barbara karshe kuma ya zama shine ya dawo da ciki
bari mu duba wannan tsari na gwamnatin kasa koko gwamnatin tarayyar Najeriya wanda aka ainihin kawo shi shekaru da dama da suka gabata watan shi tsari na tsangaya wanda ainihin ake kokarin hada ilimin addini da kuma ilimin zamani ko zaka dan yi mana karin haske dangane da alfanu koko muhimmancin wannan tsari idan an yi shi yanda ya dace shi kuma
wannan tsari yana da muhimmanci kwarai da gaske ya zama na an yi tsari da za a bai wa yaro ilimi na Alkur'ani mai girma bayan wannan kuma a hada masa hadda ilimin da ake cewa ilimin zamani domin ya zama yayi rayuwa irin wacce ya kamata ga Alkur'ani mai girma kuma ga ilimin sana'a yaro yana da shi wannan abu ne mai kyau kuma gwamnati ta shigo ciki ita ma yadda take makaranta ta boarding ta dauko yara ta aje su ana ciyar da su ana daukar nauyin su ana yi musu komi saboda su yan kasa ne a dauka musu malamai ana biyan malaman albashi an ba yaron dakin kwana an masa duk gatan da ya kamata a masa saboda dan kasa ne to shi wannan almajirin shi ma dan kasa ne ya zama wajibi ita ma gwamnati ta duba hanyar da za ta bi ta ga ta shigo ita ma ta bada nata gudunmuwa yadda za a taimaka wannan yaron ba hikima a ce na haifi yaya guda biyu idan boko kawai nake so yaron ya karanta ya je boarding school gwamnati za ta dauki nauyin shi amma idan ina so ilimin alkur'ani mai girma da sauran ilimi na addinin musulunci gwamnati babu ruwanta da shi wannan babu hikima da ciki abu ne da turawan mulkin mallaka suka kakaba mana yanzu kuma alhamdulillah mun samu yanci tsawon shekaru an fara samun ci gaba kuma yanzu cikin demokradiyya ake gwamnati shine ta kanduri menene bukatun al'umma a ga cewa an musu ni na tabbatar al'umma mu musamman musulmai suna da bukatar ƴaƴansu su yi karatun alkur'ani mai girma kuma suna da bukatar a samar da tsarin da ya dace kuma suna da bukatar gwamnati ta shigo ciki na san nauyi da yawa ne akan gwamnati ba daya ko biyu ko uku ba amma a fara matukar aka fara in Allah ya yarda za ka ga an samu nasara fara wannan tun daga gwamnatocin jihohi ya zama na sun fara musamman jihohin mu na arewa jihohin da musulmai su ne sama da mafi rinjaye a ciki babu wani uzuri babu wani dalilin da za a ce ba za a fara ba wasu gwamnati suka ce idan muka fara sai duk almajiran da ke jihohi makwabta sai su gudu sai su dawo cikin jihar mu in za a irin wannan tsarin dama ba haka ya kamata a yi ba kamin a fara tsarin sai a yi homework sai an gano tsangayu nawa ake da su ko wace tsangaya wane ne malamin wasu ne manyan gardawa da suke taimakawa ana yin karatu dalibai nawa take da shi to a lokacin da gwamnati sai ta ga wanne za ta fara da shi ta ce bari mu dauki tsangaya daddaya a kowace karamar hukuma ko na abu mai kama da haka a lissafin daliban gwamnati ta fara daukan nauyin su kaga akalla an fara yin wani abu to in Allah madaukin sarki ya yarda tsarin za ka ga ya ƙara samun inganci sannan idan za a yi tsarin su maluman dake wannan karantarwa dake kan wannan tsarin a shigo da su a cikin tsarin kada a bar su a waje idan aka bar su a waje ba su san me gwamnati take yi ba wato an ce al-insanu aduwwu ma jahila shi kullum mutun yakan yi gaba da abin da bai fahimce shi ba to she zama na sun kisu ba da hadin kai sai ta samu rikita amma idan aka hada kai su ba maluma ake karin din su on board aka shigo da su ciki da su ake tattaunawa suka fahimci policy da aka shirya ina tabbatar maka wa'annan maluman su ma abin ya dame su za su bada gudunmuwar da za su bada da hadin kan da ya kamata su bayar ba malamin da za a ce za mu gina maka dakunan da almajiranka za su rinka kwana yace ba na so a gina mu ba malamin da za a ce za mu sa maka albashi mu daunoyinka saboda kana karantar da yara alqur'ani mai girma yace bai so a bashi ba malamin da za a ce almajiran da ke karantarwa za mu zo da masu yin abinci a rinka yin abinci ana ba su abinci suna ci maimakon su je bara malamin yace bai yadda ba dole sai sun je sun yi bara to wannan tsari babu shakka akwai bukatun a dauko shi a yi masa fasalin da ya kamata akwai kuma kasashe da dama da suke da irin wa'annan makarantun allo wanda suna da tsari ko da tsarin bai kai daidai da yadda magabata ke gudanarwa ba watakila ya fi namu dama-dama za a samu irin waɗannan makarantu a ƙasashe da dama a irin Saudiya akwai irin wannan makarantu na san da ni da shugaba da wasu maluma mun ziyarci masjidin Rajihi a nan Makka inda akwai yara sama da guda 800 da suke haddan alqur'ani mai girma kuma da irin wannan tsarin amma masallacin wanda ya gina masallacin ya dauki nauyin gaba ɗaya dukkan waɗannan yara da cin su da shan su da tufafin su da masu wanke musu kaya in sun yi datti in ba su da lafiya za a musu magani ya gina manya-manyan hotel a kusa da masallacin waɗanda duk bakin da aka soke kuɗin da aka samu wannan harkar ake kashewa kuɗin da sauran harkoki da ke ciki sai ka ga yaro cikin gajeren lokaci a shekara biyu yaro sai ya haddace alqur'ani mai girma akwai tsarin da ake da shi ma da yanzu a shekara guda ɗaya in an ɗau yaro an lura da su kwakwalen yaran nan kwakwale ne masu kyau kwarai da gaske wanda dabara da wahala da talauci amma zai haddace alqur'ani mai girma me kake tsammanin an ɗauki nauyin shi bai da kowace matsala akwai tsarin da ake da shi a shekara guda ɗaya tak yaro zai haddace alqur'ani mai girma ya ci gaba da sauran haddan abubuwa da suke da muhimmanci to a dauko irin waɗannan tsare-tsaren akwai irin waɗannan makarantu a Saudiya akwai irin waɗannan makarantu a Pakistan akwai irin waɗannan makarantu a Sudan akwai irin waɗannan makarantu a ƙasashe da dama na musulmai da za a dauko a auna a gwada a ga mu kuma ƙasar mu menene abin da zai iya dacewa da yanayin mu a are abin da ke da amfani wanda ko bai dace da mu ba a bar musu kayan su a fidda wani tsari wanda wannan tsarin zai tallafa wa waɗannan yara ya tallafa wa waɗannan maluma domin mu ceci al'ummar mu amma yana da hatsari a ce mana miliyoyin yara namu mu musulmai mafi yawa kuma a arewacin Najeriya waɗanda a shekarun su ya kamata suna primary school da waɗanda a shekarun su ya kamata suna nursery school da waɗanda a shekarun su ya kamata suna zama suna junior secondary school amma suna wanta garariya ba su ma san inda rayuwa ta taso ko inda ta nufa ba kuma ƙarshe kaga kadan a cikin su ne suke samu haddan alqur'ani mai girma a kashi 100 sai ka samu bai wuce kashi 5 ko kashi 10 ne suke samu ba sauran kashi wato 90 din ko daga ƙarshe su gudu in sun abin ya gagara ko kuma su shiga wata harkar da ba ita ake da bukata da ita ba wannan shawara ce mai kyau
zagara ban daki in kalli ka sai hulata na ran da rama ciki na zati wan ciki ya soki ina iya ta ina iya ta idan kina so ki samu ladar ubangiji rabana samu gara ku samu da haki bayan wajiri almajiri baran malami ya je ilari ya je ko kula ta ji ya bara dan almajiri ko na biyo ka ne a kai ki biyo ni ni ke kwata yake da karfi ba ba ki ba ni ne ma ni ke ga Allah ga ubangiji ha dan almajiri uwa ta ba ta ki ba uba ne
kuma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Julie Levis Gresham da engineer mu ne Mr. Thomas Blondet tare da abokin aiki na da ta na gabatarwa
Sarfi Hashim Gumel
ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya
Ya Allah ya baki ji ki samu barin da ki samu ki sunare komai